بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأدعو المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى ساكة الدعاء وانا يمتي يو إشرين لتقوص yau 28 ga watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da wato bakwai ga watan hudu 2024 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba ra muke gura karatun mu na Al-Qur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka na gofar gidan mai girma sarkin nan ma, muna nan har yanzu a cikin suratul Nahl, sura mai albarka.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
Allah madaukakin sarki ce man kafara billahi, wanda duk ya kafircewa Allah madaukakin sarki ya ta bangara ya lalace. Min ba da imani alhali da yana da imani, illa man ukriha, sai dai wanda aka tilasta shi akan kafircin. Amma lokacin da ya kafircin, fa qalbuhu mutma'innun bil iman, zuciyarsa tana nan cike da imani, to shi wannan ba matsala. Walakin sai dai yanda matsalar take, man sharaha bil kufri sadaran, wanda ya bude kirjinsa bolo-bolo don ya karbi kafircin, shi wannan walaihim kadabu min Allahi, tabbas fushin Allah madaukakin sarki ya sauka a kansa, za ta bata a kansa, wala azabun azim, kuma suna da azaba mai girman gaske. Jiya mun karanta wannan aya, kuma mun ga yadda malamai suka yi istinbadi, wato kenan hukunce-hukunce a kanta, da inda Allah madaukakin sarki ya ba mu rangwame idan mutum ya samu kansa wato kenan a cikin halin kakanikayi, zai iya faɗan magana da ta kubutar da shi don ya spirin ɗin rayuwarsa, ya ce ya ci gaba da wato kenan bautar Ubangijinsa. Mun ga kuma yadda matsala ta faru da su Ammar bin Yasir da sauran sahabban da aka azabtar da su wato gidan tare da su. Mun ga yadda malamai suka yi bayanin akan rangwame ɗin, da kuma wato kenan abin da ya shafi haddin rangwame wanda zai iya sa mutum ya yi magana wadda take mummuniya, da wanda suke cewa a magana ne kawai aka yi rangwama banda a aikace, dole ko suka cewa a'a, akwai na inda halin ya yi warantin za a iya yi duk mun ga wannan. Mun ga kuma hukuncin wanda aka tilasta shi ya kashe wani, inda malamai suka zakulo hukunci da rashin amintansu da yin wani ɗin, ko kuma ya ci mutuncin wani, ko da bi dukiyar wani, da dai sauransu. Har yanzu a ƙarƙashinta mun daga yadda malamai suka zakulo hukuncen sakin mutumin da aka tilasta shi akan ya sake, ko kuma 'yan tabawansa a tilas. Mun ga yadda malamai suka bayanai a kai, sannan mun ga kuma wanda aka tilasta shi hukuncin, wanda aka tilasta shi dole ya sai da gonarsa, ko ya sai da gidansa, ko ya abin nan, da yadda suka kasu kashi biyu, cewa idan akwai haƙƙi a kansa na wa'insu, kuma ya zama tilas sai an sayar, in aka sayar aka ba shi kudinsa, aka biya kudin wancan mutanen ba matsala, ko kuma in ba wani hakkin kowa akan sa a kama asir masa kayan sa a dole a karya masa kadar sa ko don mulki ko wani abu makamancin wannan yanda malami suka ce wannan ciniki wato kenan bai yi ba mun ga har yanzu hukunci na wanda aka tilasta masa yayi aure baya son ya aure ta dole sai ya aure da wanda aka tilasta mata duk mun ga maganganun malamai akan wayannan da sauransu duka mun ga wayannan cikin abubuwan da wato kenan ba mu yi abubuwa da yawa da muka gani cikin abubuwan da bai mai magana a kansa ba wato kenan shine wato idan ya zama na kan cewa wayannan rangumomin gaba ɗaya sai mutum sai ya zaba wa kansa shi ba zai amfani da rangumon ba a da muna magana akan wanda aka tilasta shi akan kafirci ne mun ce wannan aya ta sauka akan Ammar ibn Yasir da babansa da mamansa da maman nasa da baban nasa sun yi hakuri har aka kashe su Ammar ibn Yasir ya faɗi maganar da ta sa aka sake shi sai aka ce Ammar bai yi laifi ba saboda musulunci kullum yana buɗe kofar sassautawa a inda ake bukatar mutum kenan sassauci abinda ban yi magana a kansa ba shine abinda malamai suka ijma'i cewa duk lokacin da aka tara mutum aka takura mutum aka fasaretin dinsa wato kenan ko a kashe shi ko ya abin da ya saba wa shari'a ya kashe zuwa ga kafirci ko shirka ko wani abu faktaral qatla sai ya zaba a kashe shin shi ba zai sassauta ba to duk wanda ya haka annahu a azamu ajran inda Allahi to wannan shi ya fi kowa girman lada a gurin Allah madaukakin sarki dama musulunci ya kawo sauki ne saboda kai in ka ga kaman kana da bukatar ranka na wannan lokacin saboda wasu abubuwa aka ce shikenan sai kai abun amma a cikin zuciyarka amma in ka zabi addininka kawai to wannan din ya fi girman lada a gurin Allah madaukakin sarki mai maktarar ruksata sama da wanda shi ya zaɓi rangwama saboda ai kaga shi na farko daga an kashe shi akan wannan in ya tafi ya tafi shi kenan aljanna ko yau kai kuma da kai tsayarin rayuwar taka kuma kusa abin da zai faru da kai wato kidan a baya ba yauwa saboda haka malamai kuma iktalafu fi man ukriha ala ghairil qatali min fi'li ma la ihillu lahu idan kuma to ba kisa bane ba fa aka ce wato kenan dole sai ka aikata amma kuma ba kisan kai bane ko kuma ma'ala ba zai kai ga zuwa ga haddin kafirci ba nan ma wasu malamai suka ce a to inda wannan ne inda ba kafirci bane kawai yayi hakuri amma wasu suka ce a'a in zai kai ga walakanci ko duka ko wani menene da sauransu to shikenan shi din ma zai iya wato kenan yin abin da ake kira taqiya illa an tattaku minhum tuqa yawwa dan annan ne kuma suka zakulo haddin to shikenan to yanzu menene iyaka level din abinda zai sa kai wannan taqiya din ko kuma ka abin nan sai suka kawo maganar Abdullahi ibn Mas'udin Allah madaukakin sarki ya yarda da shi inda yake cewa ne duk abin da zai maganin bulala guda biyu a ce za a mun bulala kyawawa guda biyu sai na samu kofar da zan samu sauki wato kenan zan yi sauki zan nemi saukin dan haka kenan haddin ya danganta ga yanda shi me wanda ya shiga cikin wannan condition din yake ganin wani irin haddi zai iya biyarin to what limit zai iya biyarin kuma to what limit zai zama ba zai iya biyarin ba to wannan ne zai nuna masa haddin da za a bashi rangwamen in har rangwamen yake so wallahu ta'ala a'lam to wannan shi da kaɗan daga cikin wato gidan bayanin da mun yi ba jiya dangane da wannan aya insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar aya to mu je mallam
dalika bi anna mustahabbul hayata dunya ala al-akhira wa anna Allah la yahdi al-qawmal kafirin
wayancin mutanen Allah yace walakin man sharaha bil kufri sadran go wanda ya bude kirjinsa ya karbi kafirci to wannan shine ya shiga cikin garare me yasa haka ta faru zalika bi annahu Allah madaukakin sarki yace wannan saboda su yastahabbu alhayatad dunya ala alakhirah yanzu sun fifita rayuwar duniya akan lahira ga addinin su suna cikin addini amma yanzu an zo an takura su akan su shiga kafirci a dole sai suka karbi kafircin kawai to zaki ne sun fifita rayuwar duniya tunda kafirci ba zai kai ka zuwa ga aljanna ba kafirci ba zai rufa maka asiri a lahira ba ballantana ya kai ka aljanna to kaga kenan sun fifita rayuwar duniya akan lahira wa anna Allah kuma lalle sun san cewa Allah madaukakin sarki la yahdil qawmal kafirina baya shiryar da mutane wanda suke kafirai yawa Allah yana shiryar da mu'minai ne yana kuma watakilin kara musu imani to mu je
ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa anna Allah wa ulaika humul fasiqun
ulaika humul هم الغافلون
أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وصمهم وأبصرهم وأولئك هم الغافلون
وين متنين دسك في فيت كافر شي أكام مسلين شي كما يندمك كرد عجي وانشاق آية ديرك تكين سبب سوكانتا أكام سأمار بن ياسر دواتو كدان ما كمان تنسوكو يا أمار إذا سكباب ابن الأرتي إذا سو بلال ابن رباه ده سورنسو تو وئنا مكتشي تاسوكا أكنسو أكنسو معلومين ده سيئ بنشوين تاسوكا أكن وئنسو متاني ده جتكي متانا مكو ده سوكا إيمان سنكر المسلنشي النبي صلى الله عليه وسلم ورني أي هجرة أي هجرة يقوم مدينة سوما سكا تيبكان سوكا أزما زاستو مدينة bayan sun tafi Madina Makka ta gane cewa da wane fa sun bi annabi to haka suka bi su suka tare su akan hanya suka yan kokarin su sai da suka sa suka yi ridda sannan sai suka dawo Makka to kaga shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa su ne suka fifita rayuwar duniya wato kina akan lahira da haka Allah yake cewa ulaika alladhina taba Allahu ala qulubi wannan Allah ya yimke zuciyarsu sun ga gaskiya sun kuma karbe ta ko yawwa sannan kuma yanzu sun koma kafirci to kaga Allah madaukakin sarki ya yimke zuciyarsu wa sam'ihin da kuma jinsu yanzu zuciyarsu ba ta sake karban gaskiya ba saboda sun ganta sun kuma takata kunnan su kuma ne sake jin gaskiya ba saboda sun ji kuma wato kidan sun kin haka kuma wa absarihim ganin su ma ba zai sake kallon gaskiyar ba don haka wato kidan haka za su tafi wa la'ikahum lagafilun wayannan su ne asalin rakkananu bai kamata a ce wanda ba shi da hujja ya ja ka cikin abin da ba hujja ba shi ba shi da hujja kai kana da hujja shi bai ga gaskiya ba kai ka ga gaskiya shi bai san abin da ya kamata ba kai ka san abin da ya kamata kuma shi ne zai nuna maka abin nan kaga ya zama tafiyar agwagwa kenan ko yawwa ƴaƴan su ne a gaba uwar a baya da ya kamata a ce ta san hanya ita ya kamata ta nuna musu to amma sai ta biye su don haka shi yasa sai ga tafiyar ba za ta yi kyau ba la jarama
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون
الله ما دوك كذا كي لا جرم تبس أنهم في الآخرة شوا وإن للسوء أجد اللاهرة هم الخاسرون سنة أصل ما سوى تكينا حسارة تبس وإن متانا وتكينا سنة حسارة لا ننتشي على الكيامة توجي
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
الله مدوك كنسل كيتش ثم إن ربك سنن لما يا محمد وبنجي جنك واتوكينا لغفور رحيم ميون غفراني ميون جنكين للذين هاجروا ga waɗanda suka yi hijira min ba da mafitinu bayan an sa su a cikin fitina wadda za ta iya raba su da addininsu don aka ce alfitnatu ashaddu min alkatli gara a kashe ka akan a saka a cikin fitinar da za ta saka rabu da musulunci ko kuma ce alfitnatu akbaru min alkatli girman fitinar da za ta saka bar addinin musulunci wato kenan ya gara a kashe ka akan wannan ka mutu da imaninka ya fi to su wa'annan min ba da mafitini bayan an fitine su an bijirar da su ga abin da zai sa su rabu da imaninsu to amma ko sun majahadu sai suka yi kokarinsu wato kinan akan addini wa sabaru kuma suka daure to wannan mutanen kallon lallai ubangijinka wato kenan mai yawan gafara ne wato kenan mai jin kai ne wato kenan a gare su da haka wannan ayan aka ce na farko malamai suka ce ta sauka akan Ammar bin Yasir saboda wannan fitina da aka bijirar da su a kanta har aka kashe iyayensa ya daure sannan kuma an yi hijira da shi ya koma Madina sannan wajahadu din nan yayi jihadi dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki haka ya kare rayuwarsa kashin ta ma a gurin jihadin shi ma yayi addini don haka suka ce wato kidan akansa ta sauka ko kuma kan mutane kamar sa amma wasu malamai suka ce a nazalat fi qaumin kharaju muhajirina wayansu mutane sun fita daga makka za su tafi madina suna masu niyyar hijira sun tafi ila madinati ba'da an fatanahum mushrikuna wa azabuhum bayan mushrikai sun fitine su sun kuma azabtar da su wayansu gungun mutane ne da ba suka fita kuma suka tafi suka hijira to Allah madaukakin sarki wato kenan sai ya saukar da wannan ayar akan su waccan akan Ammar bin Yasir wannan kuma wato kenan akan wayannan mutanen ne wani kaulin yake cewa a'a innama nazalat ala awfi Abdullah ibn Abi Sarh ko ni mutum da yake ce masa Abdullah ibn Abi Sarh wannan bawan Allah ya musulunta a Makka a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ma an ce yana daga cikin da suke rubuta masa wahayi wani lokaci amma kuma daga baya bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira sai fitinu sai fita a musulunci gaba daya sai ya dawo Makka ya zama sa cikin mutane tunda yanzu kaga ba zai zama a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ba to yanzu tunda yayi wannan kaga kuma duk abin da zai faɗa ya kare kansa na katobara a musulunci zai iya yi don haka sai ya zama abokin gaba mai tsanani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addinin musulunci don haka lokacin da aka zo aka ci Makka da yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wa'insu mutane sun kai guda shida ya ce wa'annan mutanen duk inda aka cafko musu ina son su dead or alive ina son a kawo mun gawo su ma kawai a kashe su ko da ce walau ta Allah ko bi astarin Ka'abati ko sun je sun kama rigar Ka'aba sun manne ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini a gama da su to shi wannan yana daga ciki Abdullahi bin Abi Sarh don haka da ya tabbatar babu sarki sai Allah sai san da salat sai gun sayyidina Usman ta ce to fita baki fa kuma kai ne mai gyaro ta ya za a yi a ce to ya za a yi gaskiya ga ina ma mun riga mun santa kuma ga dalili na kin gaskiyar ko to yanzu abin da nake so kai min dalili gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan je ni gyara musulunci na sai na Usman ya ce ka kwantar da hankalinka kwance kaman kama rijifiyo saboda sai daga baya ya zo shi sayyidina Usman ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo na nemawa Abdullah ibn Abi Sarh alfarma a bashi dama ya zo jaddada imaninsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru to ai ka gare wani da wata muskara ita ba kawai mari ba ba sare shi ba a'a aka da ai wannan kai da sallallahu ya rasulullahi ba za a haka ba eh ba za a haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a zo da shi aka zo da shi ya musulunta ya jaddada imanin sa sannan sai Allah ya saukar da wannan aya summa inna rabbaka lilladheena hajaru min ba'di ma kutinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne bayan wannan duka tobarar saboda ai matukar manufar shine wato kenan mutane su dawo su bi Allah to tunda sun hakura sai a gane su ba za a kai su wato kenan har makura ba kuma babu magana ramuwar gayya a cikin wannan kisa kaga yanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke taimaka masa a wajen wato kenan jawowa mutane da taimaka musu a wajen wanda ya tankware a dawo da shi kaga ni sayyidina Abubakar yayi dalilin masulunta wayannan mutanen da yawa yana taimakawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yanda sayyidina Usman dan haka a cikin wayannan mutanen akwai wayanda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya hakuri ya kyale su kuma sun gyara musuluncin su kuma sun zo sun yi abin nan kaga za su zo su yi aiki a musulunci irin aikin da wala Allah da an kashe su ba za su yi shi ba. To mu je mana
yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffi kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun.
To bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan wayannan mutanen, sai kuma Qur'ani sake intikali a dame da mulahira kadan, saboda a ce za a hura ko Allah madaukakin sarki sai mana maganar lahira yake cewa lahiran lahira ita ce ranar da tati kullu nafsi kowace rai zata zo tujadilu an nafsiha ta kare kanta, kowace rai zata zo ta tai kare kanta kar ta shiga wuta. Don haka kenan yanzu ranar lahira duk wanda kake ganin cewa zai sa ka sabawa Allah madaukakin sarki ba zai kare ka ba, kansa zai kare ko yawa. Tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha, kowace rai za ta zo ta yi yan kokarinta sai ta samu hujjar da zai sa ba za a sata a wuta ba. In dai ba a sata a wuta ba kan shi ke na magana ta mutu ko? Wato wafa kullu nafsi. Kuma a wannan ranar za a ba wa kowace rai wato kenan ladan ma amilat abin da ta aikata, wa hum la yuzlamuna, wato ba za a zalunce su ba. Ba za a zalunce su ba. Kaga Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne, Allah madaukakin sarki wato kenan mai jin kai ne. Ba wanda za a zalunci shi ranar lahira. Kamar da ke cewa yalu ta ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, kowace rai za ta zo ranar ai tu khasimu wa tahtaju ala an nafsiha, kowa za ta iya kokarinta ta yi musu ta jajirce shi ta samu dai ta kwaci kanta ya zama ba a sata wato kenan a wuta ba. Mun bayyana wannan kenan, kowane mutum shi zai yi wa kansa abin. Me yasa haka za ta faru? Saboda wato kenan min shiddatul hauli yawmal qiyama, saboda ranar tashin alkiyamar za ta zo da bala'i, za ta zo da masifa da duk abin da zai iya daga maka hankali, wato kenan za ta zo da shi ko menene. Don haka wasu malamai suke cewa kullu ahadin yaqulu yawmal qiyamati nafsi nafsi, kowane mutum kowaye shi duk inda kake ganin darajar sa zai zo ranar tashin alkiyama yana cewa Allah kaina ne, Allah kaina shi kadai sani min shiddatul hauli, saboda tsananin firgici na wannan ranar siwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, banda Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai haka ba shi ba zai zo yana cewa Allah kaina yake so ba, Allah kaina ne, amma shi ma sai ya zo yana cewa Allah al'ummata. Kaga kenan matsalar wato kaurinta ya kai matsayin yana ganin kamar al'umman ba za ta kai ba, yanzu shi ba kansa yi damuwa ummati, amma sauran mutane fa nafsi shi zai rika cewa ya Allah al'ummata. Kaga shugaba kenan ko? Shugaba kenan yana nema kansa, ai bai yi kwanye nema kansa, yana nema wa al'ummasa. Wata rana Ka'ab al-Ahbar suna zane ta Sayyidina Umar, sai ki ce masa zo ka ba mu labari mana ka dan wasaka mana zuciyar mu ka tsoruta mu dangane da lahira. Sai ta ya amiral mu'minina, ranar tashin alkiyama za a zo lokacin da wuta za ta yi wani furza a filin tashin kiyaman nan. Yace babu wani dan adam din da in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba, babu wani dan adam din da ba zai gurfana akan wato kenan gwiwa sai na cewa ubangiji kaina ba kowa. To ka san sai na Umar inda ya san Ka'ab al-Ahbar malami ne ba nasari mai ilimi ne, amma kuma ba za a dogara da iliminsa wato kenan na littattafansa na baya ba, mu yanzu da alkur'ani muke istidlalat. Sai na wani ce masa za mu samu wannan cikin alkur'ani, ya ce a gashi a cikin alkur'ani kuma a ina, ya ce gashi Allah ya ce yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha, eh ai shi ne saboda kowa zai ce nafsi zai rika kiran kansa wato kenan o Allah madaukakin sarki ban tambaye ka kowa ba, sai hatta yidna Ibrahim alaihi salatu wassalam da sauran annabawa a wannan mawkifin kowa sai ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi kansa. Don haka rayuwa ta zo da shi a wannan lokacin ko yawa. In ka lura kuma ai kaman a duniyar nan ma kusan haka ne, kowa yana ma kansa struggle ne, kowa yana kokarin fighting don kansa ne duk da cewa a duniya muna tallafa mu junan mu in tallafe ka tanan ka tallafe ni tanan wannan ya zama halal amma fa can fa wato kidan kowa ta kansa yake a wannan mawkifin amma in an tsallake wannan mawkifin kuma a can din ma akwai yuwar tallafi ko in mutum ya tsallake ya ga shiga cikin aljanna ya fadi ya yi haka ya yi dogon numfashi sai fara tunanin kuma wani na sai fara tunanin kuma wani na zai roƙi Allah maɗaukaki zake ba shi wato kenan dama ya je ya ce to mu je mallam
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
الله ودعوك كن سلكي سيساك يبقى من واني مساليكما يزوم بر الله رأي من أن صلتك دونكو لألا وضرب الله مثلا kuma duk har yanzu Allah ya sake saba mana misali saboda misali shi yana daga cikin abin da yake sa mutum ya fahimci abu baka gane inda abu ake a ya kama da kaza 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 ce okay to shikenan yanzu ka gano kenan Allah ya saba misali da me qaryatan kanat aminatan wata alqarya wani gari kenan wanda ya kasance ka san mu a Hausa mun ce alqarya babban birni kenan ko yau Larabawa sai qaryatan kauye suke nufi to wata alqarya kanat aminatan wanda ta kasance a cikin amana tana zaune zaman lafiya mutma'innatan tana natse babu wanda yake daga mata hankali yati harizquha abincinta da arzikinta du yana zuwa ya same ta ragadan wato kenan sharaf wato kenan dan ya sharaf komai yana zuwa hankalinta in an ce ragadan ba tare da yankewa ba ba kuma dan kadan ba yana zuwa wato kenan afwan da yawa komai kake bukata zaka same shi in abundance saboda haka yana zuwa mata kowane lokaci min kulli makani ta ko ina ta ruwa ana kawo musu abinci ta tudu ana kawo musu abinci a wancan lokacin ko da haka fa kafara biya umillahi sai ta butulce mani imomin Allah madaukakin sarki fa zaka Allahu libasal ju sai Allah madaukakin sarki ya dandana musu libasal ju'i wato sutura ta yunwa abinda aka ce sutura ta yunwa saboda a lokacin da suka shiga wannan condition din kowa sai da aka ga a jikinsa rama kowa sai da kaga shi ya fita a cikin hayyacinsa ashe kenan wadata da samun abinci kamar wata riga ne mai kyau yanzu kuma an cire ta sun shiga cikin damuwa idan kana da kaya a sirka rufe ko in an tofe fa ai matsala ne to yanzu kana da kwashi bulbul to yanzu an cire wannan bulbulin an ganka gaba ɗaya ka haɗa wuya ai kaga da abin nan to shine sai Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan kalma ana kiransa isti'ara kenan ko a balaga sai kai isti'ara Allah ya dandana musu libasal ju'i wal khawfa ko to wal khawfi eh adafi akan wannan kenan ko to yana adafi akan libasa ne fa fa zaka hallahu libasal ju'i wa libasal khawfi ko kuma wal khawfa Allah ya dandana musu riga ta yunwa kuma Allah ya dandana musu tsoro suka shiga wato kenan rashin kwanciyar hankali kenan ko bima kanu yasna'una a dalilin abin da suka kasance wato kenan suna aikatawa wannan malaman tafsiri suka ce zai iya dauka ihtimalat guda akalla uku na farko su wasu daga cikin malamai su Abdullahi ibn Abbas da sauransu suka ce Makka ne ake nufi Makka kanta ita ne Allah yake buga misali da ita anan saboda Allah ya sa Makka gari mai ni'ima ko a sakamakon addu'an Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da yake cewa warzuqu minas samarati man amana billahi Allah ka arzuta su da kayan marmari sadaka Allah ya ba su kayan marmari ya ba su abinci ya ba su ni'ima duk da cewa wadin ne gairar zizare saboda haka suna cikin wannan ni'iman Allah kuma ya ba su Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba su Alkur'ani sai su kake dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala a gare su daga ƙarshe ma ya bar garin da shi da mutanansa daga ƙarshe sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya ce Allah madaukakin sarki ina so ka takura mutanen Makka yace waje alhasini na kasibina yusuf go ka sanya musu fari irin yadda ka saba mutanen Annabi Yusuf. Don haka sai na farko da ma gai wajin ne gari zira'i, sai kuma Allah madaukakin sarki ya jarrabe su, sai mutanen gefe suka daina kawo abinci, nan suka daina kawo, nan suka daina kawo, nan suka daina kawo, sai Makka ta zama babu inda za ka samu abinci, sai da suka zo suna cin ganye su da kansu kamar yadda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin Makka din. Sai da azin ya dawo kansu, suka zo suna cin ganye, suna cin mushe, suna cin abuwa da yawa, har sai da suka shekaru, sai da suka shiga takurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa, sai da ya tausaya musu, sai da ya abinci ya basu. Me yasa aka yi supply, aka kai musu abinci a matsayin taimako? Kai daga ƙarshe ma Abu Sufyan bin Harb ya tafi zuwa har Madina, yace yace Annabi yace to kaga kai mai sada zumunci ne, zai kawo hujja wanda zai ja hankalin sa, kai mai sada zumunci ne, wannan kuma ƴan uwanka ne, ga kuma halin da suke ciki, na farko suna buƙatar taimakonka, na farko suna buƙatar addu'arka, Allah ya ɗauke musu wannan halin da suke ciki. Lokacin ba Abu Sufyan bai musulunta ba, kaga gaskiya kowa san ta ko, yawa wani ma yake cewa kowa bata ya sani kuma kowa gyara ya sani, saboda haka ya ce masa yi musu addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taimaka musu na farko da abinci, na biyu kuma yi musu addu'a, sai Allah madaukakin sarki ya sako mutane suka dinga kawo musu abinci, suka dinga kawo musu abinci, shine Allah madaukakin sarki ya buga misali da wannan gari, gari ne wanda yake na cikin kwanciyar hankali, amma kuma sai suka bita cewa Allah madaukakin sarki, don haka Allah madaukakin sarki ya dandana musu wato kenan azaba da wahala da mai da sauransu, amma a sakamakon me makanu yasnauna, abinda suka kasance suna aikata. Ihtimal na biyu sai garin Madina ne ba Makka bane, wancan mun ci Abdullahi bin Abbas ya fassara ko, to ihtimal na Makka suka ce yana daga cikin tana daga cikin ayoyin da suka sauka, ma'ananta yake zuwa da baya daga baya, don haka ma'ananta bai zo ba sai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, lokacin da aka kashe Sayyidina Usman. Mutanen Madina sun yi imani tunda Allah ya ce daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna, ko mai ta aminta ta cikin nutsuwa a cikin halin kwanciyar hankali, amma za aka zo aka kashe Sayyidina Usman a ƙarshen khalifancinsa, kuma mutanen Madina suna gani kuma ba su taimaka masa ba, aka killace Sayyidina Usman a gidansa, aka hana shi fita wajen kwana da kwanaki, abincin gidansa ya ƙare, ruwansa ya ƙare, ya zauna roƙo a bashi ruwa ta kan katanga, sun tare ƴan tawaye sun ce wallahi ba za su abin nan ba, kwana da kwanaki ga manya-manyan jama'a suna nan, amma babu wanda ya taimaka masa, har daga ƙarshe ƴan tawaye nan suka tsallaka katanga suka same shi suka kashe shi, don haka sai musifa sai ta zo ta samu Madina. Shikenan wannan Allah madaukakin sarki ya buga wannan aya a misali da wannan mutanen Madina ne nan wannan lokacin, wanda suka ce hakan nan din ne da nana Aisha da nana Hafsatu suka ce wannan Madina ne, sannan wasu malamai suka ce a Allah madaukakin sarki ya buga misali ne zai iya faɗa kowace alkarya, kowace ƙasa, kowace alkarya, duk ƙasar da Allah ya yi musu ni'ima, ko garin da Allah ya yi musu ni'ima suka butulce suka kiga godiya da ni'imar Allah madaukakin sarki, haka za ta iya faruwa da su, don haka kenan yanzu hukuncinta zai iya jambazarsa wato kenan zuwa ga ko'ina, ko don haka masifa za ta same su, yunwa za ta same su, tashin hankali zai same su, bima kanu yasnauna, saboda abinda suka tsince suna aikatawa wato kenan na rashin kirki. To mu ji malam,
walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
Allah madaukakin sarki yace walaqad da hakika ja'ahum rasulun minhum, manzo daga cikin su ya zo musu, fa kazzabuhu sai suka karyata shi ba su karbe shi ba, da haka fa akazahum al'azabu sai azaba ta kama su, wa hum zalimuna wato kenan suna azzalimi. Wasu malamai suka ce kenan akan wannan ayar idan muka hada ta da baya kenan su Abdullahi bin Abbas da suka ce Makka ne fassarar su tafi karfi akan tana na Aisha da nana Hafsatu da suka ce Madina ne, saboda ai Makka manzo ya zo musu kuma sun karyata, amma Madina fa da yazo karban sa suka yi, dan haka kenan waccan fasaran wato kenan tafi karbi ko dai mu mai da ita makka ko mu dauke ta mu kai ta ko ina yawa wallahi ta'ala a'lam to mu je mallam
fa kulu mimma radaqakumullahu halalan tayyiba واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون
الله مدوكي زكي تفكلو دون هكا واتو كينو كوتي مما رزقكم الله تشكين عبدا الله مدوكي زكي أرزو تاكو دشي حلالا نحلال طيبا واندي كيكم ميدادي با مما كرابا واشكروا نعمة الله سنوكو شكرا أن إمر الله مدوكي زكي ديمكو إن كنتم iyahu ta'buduna in kun kasance wato kenan shi kuke bautawa ai wato kenan ana nufi kullu ay ma'asharul muslimin muslimai wannan aya take magana akan su kenan ko su ci daga ganima su ci daga sauran rizqin arzikin Allah madaukakin sarki da ya ba su yanzu duk abin da Allah ya ba mu mu ce halal dayiban haka ne kuma mu yi wa Allah madaukakin sarki shukran amma wasu malaman tafsiri suka ce al-kitabu lil mushrikin wannan kulu halalan dayiban dinnan da mushrikai ne ake saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun ce ya kai musu abin ko kenan da mutanen maka har yanzu ake wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai musu gudun mahawa ko wannan abincin da ya kai musu nan shine Allah madaukakin sarki yake cewa su ci wato kenan a halalan dayiban malikal ma annahum ibtulu bil ju'i bayan an jarabe su da yunwa saba sinin shekara wato kenan bakwai وقطعت العرب لا ربا وقطع العرب عنهم الميراث لا ربا suka daina kawo musu kaya na abinci suna sayarwa wannan kuma da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama akalul izama sai zama ko kashi suka samu za su ci almuhrika wanda yake kowannan ne waljifa har mushi walkilab suka ci karnuka almayita ko da fadi ya mutu za su ci waljulud fata ko bushashiya ce da zalunsu duka wa'annan abubuwa sai da suka ci walwabar gashi ma sai sun san dabarun da za su yi su ci ko saboda ba yanzu muna cin taliyar leda ba ko da indomie da taliya ai akwai wanda ba asalin abin nan bane fulawa bane ko roba ce ake gyara ta a zo a dafa kuma mu ci kuma roba muka ci babu abin da zai mana kuma abin to kafin nan mutanen maka sun ci zai ci wani abu shige irin wannan to shine mutanen Makka suka zo suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan suka ce musu ji inaka ta'amur anta ta'amur bi silatir rahim mun zo tunda kai kana wani da sada zumunci to Allah to kai mana addu'a Allah madaukakin sarki ya dauke mana wannan to wani arzikin da aka ba su shine Allah yake faɗa nan su ce halal dayiban kuma ku gode wa Allah madaukakin sarki su gode wa Allah madaukakin sarki yanzu shine me kenan su zo su musulunta su karbi musulunci to mu je malam
inna ma harrama alaykum almaytata waddama wa lahma alkhinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bi faman ukriha ghayra ba'din wa la adin fa inna allaha ghafurur rahim
Allah madaukakin sarki ce inna ma harrama alaykum almaytata an haramta muku cin mushi yanzu wannan ayata ko muka musulmi kenan ko tunda su kan ji ayi kuda ne baka da haram ko yanzu ko musulmi an haramta muku cin wato kenan mushi waddama an haramta muku shan jini walahamal khinziri an haramta muku cin naman alade ko kuma alhanzir gadi wa ma uhilla li ghayri llahi bihi da abin da aka yanka shi da abin da ba sunan Allah ba aka yanka da sunan Lata ko sunan Uzza ko wani abu kuma ce ba a ce bismillah a wajen yankan ba kuma ne turra amma duk da ko wanda ya takura gaira bagin ba tare da ta'addanci ba ba zalunci ba amma gaira bagin ba tare da wata kenan ketare iyaka ba ko yawa ketare iyaka wala adin ba ta'addanci ba to fa sai ya ci wa'annan abubuwan saboda wani hali ne ya samu kansa a ciki bayan Allah ghafuru tabbas Allah madaukakin sarki mai gafara ne rahimu ko mai jin kai ne ba za a kama shi da wannan laifin ba saboda condition din da ya samu kansa a ciki to mu je
wala taqulu lima tasihu alsinatukum alkaziba هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
الله ما ركبت ذلك ولا تقولوا ولا تقولوا كذا كشيء لما تصف ألسنتكم الكذبة saboda abin da harsunanku suke fada suke sifatawa na ƙarya dinnan ma dinnan suka ce sababiyya ce ko wasu ce masdariyya ne amma kuma tafi kama da sababiyya saboda ai aili ajali kenan kar ku saboda abin da a dalilin ƙarya ce ƙaryacen wato kenan harsunanku da kuke zuwa ku ce haza halalun wa haza haram wannan ku ware wani abubuwa ku ce wannan halal ne ku ce wannan haramun ne litaftaru ala allah alkadhiba dan ku kirkira wa allah kariya abinda bai ce halal ba ku ce halal ne abinda bai ce haram ba ku ce haram ne to allah mai rokin tarke ce kar ku yi hakan nan kar ku yi haka kidan kaga wannan kuma yanzu aya nan ta sauka akan mushrikan makka ne da wanda suke kewaye da su akan halin da suke na wannan lokacin na bahira da sa'iba da wasila da ham irin dabbobin da suke abin a ce dabbar da in dabba ta mutu a cikin dabba to wannan halal ne idan dabba ta yi kaza haramun ne in gan abin ana auna gero sai abu kaza ya fadi kaza guri na gunki ne haramun ne a ce dan haka sai ka diba ka basu su ko za su ci abin su ko to sun ware irin waɗannan abubuwa harshensu ne ya tsara wannan abun ba Allah ne ya dauki ya saukar da su dani akan wannan ba saboda Allah ce musu kare ku haka nan ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba lalle tabbas wa innan da suke kirkira ƙarya su jingina ta wato kenan a gurin Allah madaukakin sarki su ce Allah madaukakin sarki ne yayi halarta wannan to lalle wa'annan mutanen livelihood ko to ba za su amina ne livelihood ba za su rabota ba ba za su rabota ba ba su da wato kenan samun rabo ranar lahira akan wannan wannan tsari ne irin nasu imamu dari ya kafa istilali da wannan cewa annabi ibrahim ba taba jin sai na cewa abu kaza halal ne ko haram ba don haka da yawa daga cikin malamai in sun zo su na wannan addini namu kenan in sun zo kai musu tambaya akan kaza malam menene hukuncin kaza menene kaza hukuncin kaza sai dai su ce maka kaza ba shi da kyau zai iya kai ka zuwa ga kaza kaza zai iya zama halal kaza zai iya zama barasi ba sa suna kiyayewa saboda wannan ayan kadan su ce abu kaza halal ne musamman abin da yazo a cikin irin zamanin mun nan an tambaye mutum illa ya ka kiyasi kai ko kai kiyasin abin na da abin da da na yanzu cikin abin da can ba su bayyana ba sai ka ce halal ne ko ka ce haramun ne to malamin magabatan mu ba sa yin haka a mafi yawan wurare musamman wanda suke da takatsantsan a cikin su saboda tsoron wannan aya kar su ce halal ne kuma daga baya ta bayyana haramun ne yanzu ga misali wanda suka ce cin taliya halal ne ko sai ta bayyana mana cewa roba ne wannan taliya za ta zama halal ba za ta zama halal ba ko tunda roba ka ai cuta ne muke ci maka muke ci kanmu muke ci a cikin cikunan mu to saboda haka sai su eh to bisa dalili kaza dai suna garkan ba matsala bisa dalili kaza suna ga kamar abu kaza da matsala bisa dalili kaza da kaza suna ga abu kaza ba matsala bisa dalili kaza suna ga abu kaza wato kenan da matsala haka suke tafiya wato kenan akai duk da cewa wasu suna istilali da ai imam malik a mazhaban sa ya halatta mutum ya ce anti haramun alayya ai shi ma yanzu ya halatta kenan ko mutum suka rikice da matarsa ya ce anti haramun alayya da zai wani haramta ke a kaina to kaga wannan kuma matsala ce wadda take makansa ya haramta ba ma al'umma ya haramta gaba ɗaya ba abinda kai generalization kace duk al'umma musulmi na haramun ne ko duk abinda al'umma musulmi wani abu halal ne ko to wala Allah shi ne ake gudu wallahu ta'ala a'lam to mu jama'a
mata'un qalil wa lahum azabun alim
Allah madaukakin sarki yace wannan abinda kuke mora a dalilin gumaka ware wani nau'i na abinci ko dabbobi ku ce ma mutane haramun ne kar su yi amfani shi ko ku ɗebe ku yi amfani da shi to mata'un qalil kayan jin daɗi ne wanda yake ɗan kaɗan a gidan duniyan nan saboda haka yanzu kamar wannan yana nuni cewa duk lokacin da kai hila dukiyar wani ta zo gurinka da dabara da wayo saboda shi bai gane ba ko kai amfani da sunan addini ko kuma ba sunan addini ba ko kuma wannan ko menene kai ai lokacin da wannan ya zo gurinka zaka ji dadin sa kai ko sata ne ko bace ne ai zaka ji dadin sa amma nan dan karamin lokaci ne ko mata'un qalilun ne amma a dalilin hakkin mutane da ke kanka Allah ya ce lahum azabun alim tabbaza azabtar da su azaba kuma wanda take mai radadi musamman ma da ke matsalar ta shafi hakkin mutane ba hakkin Allah ba da hakkin Allah ba lokacin sarki ne kai da kanka ka shiga daki kace Allah na tuba ka yafe ni kuma da abin nan kake da ikhlasi kai wannan ka tuban ne daga nan an shafe wannan abu ba wanda zai sake ta maka da wannan laifi amma fa ya shafi hakkin wani don haka dole komai istighfarin ka wallahi ka biya komai istighfarin ka sai ka biya saboda ai hakkin wani ne to shi yasa dole za a hadda matsala sai dai Allah madaukakin sarki ya gyara mana to mu ji ma
wa ala alladhina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yuzlimun
a cikin suratul an'ami Allah madaukakin sarki ya haramta ma ɗan bani Isra'ila wasu abinci ko yawa kullu ta'ami kana hilal li bani Isra'il illa ma harrama Isra'il ala nafsihi wannan ma kuma kabla an tunzila tarat na a cikin Ali Imran ko a cikin an'am din ma akwai wannan haramci yawa to saboda haka wa'annan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta musu kana cewa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl ha yahudawa mun haramta musu abin da muka gaya maka da can ita ce dole muke karantawa ita ce wannan a cikin suratul nahl ne ita muka karanta yanzu sannan akwai irin harin akwai cikin yawa haramna kullu zai zufrin wa min al-baqari shuhumaha yawa to wa'annan abubuwan da Allah ya haramta a cikin wannan suratul an'am din to Allah madaukakin sarki yake cewa mun haramta musu wa'annan abubuwa amma me yasa aka haramta musu Allah madaukakin sarki sai wa ma zalamnahum ba fa mun zalunce su bane walakin kanu anfusahum yazlimun su suka zalunci kansu don haka kenan su suka haramta musu kansu kamar yace illa ma harama isra'ilu ala nafsihi shi kakan bani isra'ilan ai shi yace haram ne ba zai ci kaza sai aka ce to ya Allah musu ba karsu ci don haka babu abin da Allah madaukakin Allah ya halatta mana duk wani abu tayyiba haka ya fara halatta a cikin wannan alamar ko duk wani abu wanda yake halalan tayyiban duk abin da yake halal mai kyau Allah madaukakin sarki bai hana mutum kin cin sa ba kuma general formula aka bayar sai dai abin da yake da wata matsala ta musamman wanda ta cuci hankalin mutum ko ta cuci lafiyarsa ko kuma ta taba aqidarsa yau wato shine abin da aka haramta ne to mu je mana
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
الله مدوكين سلكي ثم إن ربك صلى الله وبنجيك يا محمد كو لغفور رحيم والله ميوان غفراني ميوان جنكي وبنجيك a waye ke haka lilladheena amilu su'a bi jahalatin ga wanda suka aikata wato kenan mugunya alhali fa ba a sani ba su ba su san abin da suke haramun bane ko ba su san abin da suke aikin sabo bane ko ba su san abin da suke yin nan ba daidai bane wannan a jahilce suke yi to daga baya sai aka musu wa'azi aka ce abu kaza Allah baya so abu kaza Allah madaukakin sarki ya haramta sun matabu sannan sai suka tuba dan yanzu sun gane gaskiya ko sai suka tuba ba su gane magana ba su jira wai kuma su sake musu ko jayayya akan wannan min ba da zalika bayan sun ji wa'azi to wa aslahu kuma suka gyara duk abin da suke yi na dadin suka daina shi suka gyara suka kama yin aiki mai kyau to lalle inna rabbaka laghafurur rahim min ba'daha ubangijinka bayan wannan mai gafara ne mai kin dama abin da aba aso shine wato kenan gangaici ka sani kuma kake yi to nan ne Allah madaukakin sarkin ya tashi ya kai kamu inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
الله بارك جزاك إن إبراهيم للي تبس النبي إبراهيم كان أمة شيشكدي غياني يا رب شيشكدي غياني وتكلم الأمة مثل كندا قانتا لله مثلا تصورن الله mai tsananin tsoron Allah ne ba muna kunuti ba ai kankan da kai muke a gaban Allah saboda tsoron Allah madaukakin sarki ko hanifan mai karkata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki walam yakum minal mushrikina baya daga cikin mushrikai kaga yanzu wannan shaida ce Allah madaukakin sarki yake wa annabi Ibrahim annabi Ibrahim baya cikin mushrikai don haka kenan duk wanda yake son ya zama akan millati Ibrahima ba zai zama daga cikin mushrikai ba duk abin da malamai suka ce akwai shirka a cikin sa to mutum ya bar shi bi alkhairi ko mun su ba da shawara cewa ko da malaman sun yi sabani wani malami ya ce shirka ne wani malami ya ce ba shirka bane to wani abu zaka samu ba dole bane to sai ka gane shi aiki na sababa tilas bane hakuri akan yi a zauna lafiya yan uwa wa'azina ya cika sai mumini yake amfani nasa ko ne salati tare da sallama ga annabin rahama manzo nasa to saboda haka babu tilas in dai aka ce wasu sun ce shirka ne a cikin malamai wasu sun ce ba shirka bane to ka bar shi wani abu ba zai zama dole saboda gudun kar ai rashin sa'a wanda suka ce shirka ne sun fi gaskiya a gurin Allah kuma ba ka ankara ba sai da ka mutu a ranar lahira kaga ba zai amfani ba don haka tun daga yanzu duniya sai ka neme shi a babin fadin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat kai yanzu wannan lamarin ya zama ka mushtabih mushtabih saboda malami sun rikita maka kokolonka wasu suka ce hara shirka ne wasu suka ce ba shirka ba ya zama mushtabih sai ka dauki shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa man ta'ashshubuhat bagadi sabar alidinihi wa irdihi duk wanda ya nisanci wannan shubuhat din to hakika ya kubutar da addinin sa ya kubutar da mutuncin sa amma wa man waqa'a fi shubuhat wa waqa'a fil haram wanda ya fada cikin shubuhat to tabbas zai fada wato kidan cikin haram to yanzu an ce qur'ani da kansa ya bada shaida cewa annabi ibrahim shi mai karkata ne zuwa ga Allah kuma shi kadai gayya ne kuma baya daga cikin masu yin shirka kaga yana daga cikin abin da ya kamata ce mun yi koyi akan wannan Wahab ibn Munabbah yake cewa Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin sarki ya yarda da shi da ya ga Mu'az dan Jabal sai yace Mu'az yace yarhamullahu Mu'azan Allah madaukakin sarki ka ji kan Mu'az bin Jabal kana ummatan qanitan shi kadai gayya ne ko mai tsoron Allah ne yace Mu'az bin Jabal wato al'umma ce mai zaman kanta saboda shi Abdullahi dan Mas'ud ya san kimar Mu'az bin Jabal ko ya san kimar Mu'az bin Jabal a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yace Allah kai rahama a Mu'az bin Jabal shi kadai gayya ne kuma shi mai tsoron Allah ne ko kila da wuce aka ce masa a ya ba Abdurrahman da kake irin wannan magana inna ma zakara Allah ta'ala azza wa jalla bi hadha Ibrahim alayhi salatu wasallam ai annabi Ibrahim ne kada Allah madaukakin sarki yace masa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi dan me haka zaka faɗa wa Mu'az bin Jabal kuma Allah dan Mas'ud ya sake musu dariyar da suka masa yace masa innal ummata allazi yu'allimu an-nasa al-khaira in ka ji an ce wannan shi kadai gayya ne wannan jigo ne wannan al'umma ne mai zaman kanta shine mutumin da yake koya wa mutane alheri duk mutumin da yake zama ya koya wa mutane alkhairi ya nusar da su abin da ya kamata ya hane su abin da ya kamata abin da shi kadai ya zama me ya zama gayya ya zama al'umma hakan nan Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin sarki ya dada shi ya fasa yace saboda haka Mu'az bin Jabal wato kenan shi ma gayya ne innal ummata allazi yu'allimu an-nasa alkhaira wa innal qanita shi kuma wanda ake ce masa nan ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan ko don an ce qanitu ba yace huwal muti shine wanda yake Allah da'a duk wanda yake wa Allah madaukakin sarki da'a ya zama qanitu baka ga qur'ani ya sifata sayyidina usman mace amma huwa qanitan ana allahi ko qanitun ne amma huwa qanitun ana allahi sajidan wa qa'iman yahdhuru al-akhirah ba sayyidina usman bane to kaga kuma duk wanda yake jin tsoron Allah madaukakin sarki ya zama qanitu ne kankan da kai kenan mai da'a ma Allah madaukakin sarki duk wanda yake shiryar da mutane alkhairi wannan ya zama al'umma shi shi kadai to mu jama'a
shakiran li an ummi ijtabehu wa hadehu ila siratin mustaqim
Allah madaukakin sarki yace shakiran annabi Ibrahim mai shukura ne li an ummihi ga ni'imomin Allah madaukakin sarki kenan duk abin da Allah madaukakin sarki ba shi yake yin shukura amma shukura menene shukura ya aiwatar da abin da Allah ya bashi ta hanyar musulunci in kudi ne kudin sa duk yana tafiya ta hanyar addini idan lafiya ce lafiyar sa duk tana tafiya ta hanyar addini in ilimi ne ilimin sa yana tafiya ta hanyar addini in mulki ne mulkin sa yana tafiya in wata basira da kaifin tunani da hikima Allah madaukakin sarki ya bashi duk hikiman sa da basirar sa yana sarrafar da ita wato kenan akan wato kenan addinin musulunci mun fahimci wannan da haka shine kenan Allah yace masa yana shukura da ni'imin da Allah madaukakin sarki ya bashi wahadainahu Allah madaukakin sarki ce mun shiryar da shi ko wahadahu ne wahadahu Allah ya shiryar da shi ila siratin zuwa ga hanya wadda take mustaqimin wadda take wato kenan tsayayya Allah madaukakin sarki ya shiryar da annabi Ibrahim a hanyar wadda take mai kyau aka ce wato kenan ai ana nufin alwalad tayyib Allah ya bashi ƴaƴaye wanda suke masu munagarta kuma zuriya ta zama mai albarka ƴaƴansa kwaya biyu ne kacal ko da annabi Isma'ila da annabi Ishaqa wani ne ba jigo ba a cikin su to kaga wannan ba karamin ni'ima ne na Allah ba da zaki Allah ne shirye shi akan wannan alhali sai dai haura shekara 100 bashi da kodan ma wani kullu yake cewa ai asana'ul hasan mun bashi kyakkyawan yabo har duniya ta nade duk wani mai intisabe da addini zai ce annabi Ibrahim mikin kirki ne yanda muke yabonsa a musulunci haka kiristoci suke cewa Abraham 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 ne haka kuma yahudawa suke fada Abraham mutumin kirki ne don haka Allah ya bashi abin da yake kira sana'ul hasan yabo mai kin wani kawai yace annubuwa Allah madaukakin sarki ya bashi annabci kaga annabci ma shi ma wato kenan ne'ima ne daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki wani kaulin yace as-salatu maqarnatun bis-salati ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud da Allah madaukakin sarki yake cewa wato kenan wa ahina fi dunya hasana mun bashi abu mai kyau a gidan duniya ai wato kenan ana nufin an sa sunan sa da annabi Ibrahim a tahiya zaka ji mutun ya zace Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim daga duk inda za a yi tahiya in za a yi cikakkiyar tahiya zaka ji an kawo salati annabi sallallahu alaihi wasallam da wato kenan annabi Ibrahim wa qila innahu laysa ahli din illa wa hum yatawallawna wani kawai yace da Allah ya ce wa atina fi dunya hasana mun bashi abu mai kyau a gidan duniya na shine babu mutanen addini na kirki face suna son sa an gama ko yi karanta shi adawa to shi kenan to karanta ta
ba atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati la min as-salihin
Allah madaukakin sarki
kuma auhayna ilayka an tabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikeen
to Allah madaukakin dai kace mun bashi kyakkyawan yabo a gidan duniyan nan mun ji kyakkyawan yabo ki ba sai mun saki maimaita ba ko wayannan sune abubuwan da suke kyakkyawan yabo da Allah madaukakin sarki ya bashi illahi yaka abinda muke so mu faɗa na karshe shine cewa Allah madaukakin sarki malamai suka ce laysa ahli dinin babu wasu mutane masu ikrarin wani addini illa wahum yatawallawna face suna jibincin sa kaga yanzu kiristoci suna cewa annabi Ibrahim nasu ne ko yahudawa suna cewa annabi Ibrahim nasu ne Allah da kansa yake musa daga musu kara ma kana Ibrahim yahudiyan wala ne sai walakin kana hanifan musliman don haka annabi Ibrahim namu ne kenan eh namu ne to wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bashi wa innahu lalle tabbas shi annabi ibrahima fil akhirati a gidan lahira to Allah saka da alkhairi a gidan lahira lamina salihina lalle yana daga cikin salihan bayi annabi ibrahim yana daga cikin salihan kaga wata shaida da Allah madaukaki sarki masa ko Allah madaukaki sarki ya masa shaida summa sannan kuma Allah madaukaki sarki ce auhayna ilayka sai muka yi maka wahayi ya kai muhammad wani irin wahayi ani tabi millati ibrahim ani ba kabi addinin annabi ibrahim wanda ke addini mai karkata zuwa ga gaskiya baya karkata zuwa ga wato kenan ƙarya yanzu kaman nan umurni ne ba ma kama bane umurni ne Allah madaukakin sarki yawa annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi addinin annabi ibrahim ko ani tabi millati ibrahim to menene millati ibrahim din addinin annabi ibrahim akan me zai bi shi bayan Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa manhajan kowa mun bashi shari'ar sa mun bashi manhajan sa sai suka ce akan tauhidi ne tunda duk bayan rabon da ake masa akan bayan shirka ne don haka abin da ya shafi aqida na tauhidi duk ɗaya ne don haka ya bi addinin wato kenan annabi Ibrahim a aqidance shine wato kenan a matsayin wato kenan tauhidi ko kuma duk wani aiki na alkhairi wanda aka karantar da annabi Ibrahim a kansa ko da a mu'amala ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya imbibe wannan shi ma wato kenan ya aikata yanzu ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko amma fa da wa ake da mu kenan ko yau ba da mu al'umma kenan sannan wannan aya tana nuna mana wato kenan halaccin babba ya bi karami ko danka ne ya zama mahaddacin alqur'ani ya wuce gaba ana tahajjud sai ka ce ba za ka yi ba shi din banza ni ne ana aiki shi to ashe Allah madaukakin sarki ya ma wuce ko to shi kenan mutum mutum ya gama gobe saboda haka Allah madaukakin sarki ya bashi sai ka zo ka bi haka ne ko Allah ya fada shi da sarki ko sai ka ce kai ne ka haife shi ba za ka yi biyayya ba eh in ka fada kace ba za ka yi gaisuwa ba ba zai yiwu ba ai kawo ba zai yiwu ba sai dai kar ka zo ka fada yawa Allah madaukakin sarki ya a cikin wannan ayin ya karantar da mu wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kima sai ya bashi kimarsa ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa mun yi maka wahayi ka bi annabi Ibrahim a wajen aqida ka bi shi a cikin mu'amala ka bi shi a cikin abubuwa wato kenan na alkhairi ko ma wani iri ne ani tabi millati ibrahim hanifan me yasa zaka bi shi ba ma kana min mushrikina tabbas annabi ibrahim wato kenan baya cikin mushrikai don haka ka zanna cikin mutanen da ba mushrika kaga kenan ma ya nuna mana cewa tauhidi ne ake magana ko wallo wallo to masha Allah to zamu dakata anan to na so mu kai karshen surar ne ta shi gida Allah kai mu gobe da alkhairi ta Allah kai mu gobe ta Allah nuna mana da alkhairi muna gayyatar kowa da kowa muna kuma son kowa ya gayyato mana duk wanda za a iya gayyatowa.